This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 4 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke dauke da su, ga mu da kanin labarai.
To, hawa mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta fara daukan matakan soke lasisin dubban kananan likitocin kasar. A yau Litinin, Ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin Samara da ke kudu maso yammacin Rasha.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni, za a jeje dakarun tsaro suka rika ba ta kashi da yan aware masu dauke da makamai a garin Kumba da ke jihar Yamma maso kudun kasar Kamaru, lamarin da ya kai mazauna garin arcewa daga yankin Don Tsira da Rai.
Wato sojoji da suka je rangadi gurin ne, to she suka je she suka so ba mutane tsoro, to ashe su yara yan Ambazonian din, sojojin Ambazonian din ba su nisa da wannan wurin.
A can jamhuriyar Niger kuwa, rahotanni daga arewacin jihar Tillaberi da ke kan iyakar Niger din da kasar Mali ke cewa yan bindiga sun kona motocin dakon mai da halaka direbobi da yaran su akan hanyar su ta koma gida bayan sauke lodi a kasar ta Mali.
To, abin da ya faru, mota huru ne an ka kone da mutum takwas.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Babangida Jibrin. Amma fa duk sai an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin, kwana guda bayan kiran da ta yi na a yi gaggawar tsagaita buɗe wuta a Gaza. Wani jami'i a fadar ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan Falastinawa fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, haɗe da tura ƙarin tallafi zuwa yankin na Gaza. Cikin wata sanarwa, Gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jake Sullivan da kuma mambobin majalisar dokoki 'yan Republican da na 'yan Democrat. A ranar Lahadi, Harris ta yi wani jawabi inda ta yi kira da tsagaita buɗe wuta a Gaza, kiran da ya kasance ɗaya daga cikin kiraye-kiraye mafi ƙarfi da gwamnatin Biden ta yi na neman a dakatar da yaƙin tun bayan ɓarkewarsa.
Of suffering in Gaza.
Harris ta ce duba da irin girman wahalalun da aka shiga, ya zama wajibi a yi gaggawar dakatar da buɗe wuta akalla ko da ya kai makonni shida ne. Gwamnatin ta Biden na aiki da Masar da Qatar don shiga tsakani wajen ganin an dakatar da buɗe wuta na akalla tsawon makonni shida don a karɓo sauran mutane da Hamas ke rigarkuwa da su a kuma ƙara tura kayayyakin agaji. A yau Litinin, Ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin Samara da ke kudu maso yammacin Rasha. Dakarun Ukraine sun ce harin ya kaikaici gadar ne saboda irin yadda take taimakawa sojojin Rasha a kusa da kogin da ake kira Chebek. Hukumomin na Ukraine sun ce dakarun Rasha kan yi amfani da gadar wajen yin jigilar makaman sojinta. Hukumar da ke kula da safarin jiragen kasa a Rasha ta ba da rahoton aukuwar wani mummunan al'amari, amma ta ce babu wanda ya jikkata, sai dai ta ce ta dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragenta na ƙasa a yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ranar Lahadi ya yi kira ga ƙasashen yammaci da su taimaka da tallafin da ke fuskantar jinkiri, waɗanda ya ce da su ƙasar ta Ukraine take a ƙara kare kanta daga hare-haren Rasha duk da matsalar ƙarancin albarusai da take fama da ita. China ta buɗe wani taro da ya kasance mafi girma da take yi a duk shekara, inda ake tattauna al'amuran siyasar ƙasar. Taron yana mayar da hankali ne wajen duba tsare-tsaren da ƙasar za ta aiwatar a wannan shekara. kasashen duniya sun zura ido kan wannan taro don ganin irin tsare-tsaren da kasar ta Sin za ta shata, yayin da ake kuma duba irin matsalolin da taron yake kokarin shawo kansu wanda kasar ke fuskanta. Tattalin arzikin kasar ta Sin na tafiyar hawainiyar da bai taba ganin irin ta ba cikin gomman shekaru. Akwai manyan kusoshin gwamnati da aka cire su a mukamansu na sanadiyar zarge-zarge da ake musu kan cin hanci da rashawa da kuma waɗanda ake zargin su da ayyukan leƙen asiri. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru. Inda dakarun tsaro suka rika bata kashe da 'yan aure masu dauke da makamai a garin Kumba da ke jihar Yamma masu kudu na kasar ta Kamaru. Lamarin da ya kai mazauna garin arcewa daga yankin don tsira da rai. Kamar da yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Garba Awale ya aiko mana.
A kasar jamhuriyar Kamaru musamman a bangaren 'yan awaren ingilishin kasar har yanzu tsugune bata kare ba wajen karfafa matakan tsaro da ma wanzar da zaman lafiya a bangarorin na 'yan awaren ingilishin kasar. A halin yanzu dai 'yan bindiga ko masu tada kayar baya da sojin kasar jamhuriyar Kamaru ne suke bata kashi a ƙauyen Kumba. Anda al'amarin ya kai mazauna wannan ƙauyuka ga yin gudun hijira zuwa waɗansu ƙauyuka maƙwabtansu. Na tambayi Alhaji Dan Asabe, ɗan asalin garin Kumba ne kuma mai fada a jini a ƙungiyar na 'yan awaren ƙasar, kan kome sa har yanzu ake bata kashi a wannan ɓangaren.
Wato sojoji da suka je rangadi guri ne, to she suka je she suka so ba mutane tsoro, to ashe su yara ɗan Ambazonian ɗin, sojojin Ambazonian ɗin ba su da nisa da wannan wurin, shi aka buɗe wuta. To wa'annan kuma su Ambazonian suka cewa duk 'yan abin nan mutanen wannan garin duka su gudu, kowa yi ta kansa. To shi ne wayansu suka gudu suka shiga daji, wayansu kuma suka gudu suka abin nan suka je ta hanyar jirgi na wucewa ya kwaso wayansu ya zo ruba su a nan abin nan. Anan Mbanga.
To yanzu akwai asarar rayuka da aka yi ne a can bangaren da aka yi wannan bude wutan?
Har yanzu dai ba a samu labari tabbas ba. Sai sojojin kansu ma suna tsoron zuwa wurin, don duk inda suka ji cewa yaran nan na nan, to ba wani soja za a tura shi. Sai dai su je su nuna dai kamar cewa sun je, amma ba sa kusan kan gudun sam. Ba su riga sun gaya musu wasu kace su fita ba su bar musu kasansu, ai sun ce musu su fita su bar musu kasansu.
Na sake tambayan mai bawa shugaban rundunar sojojin kasar jamhuriyar Kamaru shawara wanda suke artabu da 'yan awaren, Dr. Suleiman Mamman, ko ya za su yi wajen dakile wannan harare da ake kaiwa a wannan bangaren?
To a zahirin gaskiya dai maganar da har yanzu dai gashi dai abu dai yakicin yawa. To a gaskiya abin da zan iya faɗi a kai, saboda mu a ƙasarmu mun gaji ainihin zaman lafiya. To a zahiri dai muna shirya sojoji da yawa domin mu ga yadda za mu yi domin mu dakile su. Za mu yi ƙoƙari dai mu cimma burinmu a kan kowa da kowa ya koma gida ba tare da ainihin mun samu wani cikas. To wannan kam ƙalubale ne a wajenmu, amma insha Allah za mu san yadda za mu yi domin mu yaye wannan matsala.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
An gaida Garba Awal. Masu aro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muhammad ya dawo da ci gaban labaran duniya.
To hawa gwamnatin Koriya ta Kudu ta fara daukan matakan soke lasisin dabban kananan likitocin kasar. Matakan da take shirin dauka na zuwa ne kwanaki bayan da likitocin suka shige wa'adin da gwamnatin ta shata musu na su koma bakin aiki, bayan da suka shiga yajin aiki da ya kasar ayyukan asibitocin kasar. Likitoci kusan 9,000 ne suka shiga yajin aikin tsawon makonni 2 don kalubalantar wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na ƙara adadin ɗaliban da ake ba guraben koyon aikin likitanci a kasar. Yajin aikin ya kai ga an dakatar da ayyukan tiyata, lamarin da ke barazana ga rayukan wato dimbin mutane. A yau Litinin gwamnati ta tura jami'anta asibitocin ƙasar don su tabbatar da cewa likitocin ba su koma bakin aiki ba kafin ɗaukar matakan soke lasisinsu na aƙalla tsawon watanni 3. Kotun kolin ƙasar Thailand a yau Litinin ta wanke tsohuwar firayim ministan ƙasar Yulok Shenawatra kan zargin cin hanci da rashawa yayin ba da wata kwangila a zamanin mulkinta. Yilok wacce ta mulki Thailand daga shekarar 2011 aka kuma kifar da gwamnatin ta a shekarar 2014 yayin wani juyin mulkin soji. Ta fuskanci tuhuma kan wata kwangilar dala miliyan 6.7 da ta bayar a shekarar 2013. Wannan yankun wannan hukunci galaba ce ta baya-bayan nan da ahalin Shinwatra ya samu bayan da aka saki dan uwanta Taksin karkashin daurin talala wanda a da yake rike da mukamin prime minister shi ma kuma aka kifar da gwamnatin sa. An sake shi ne bayan da ya kwashe watanni 6 a gidan yari a hukuncin daurin shekaru 8 da aka yanke masa. An da zargi Yellock da wasu mutane 5 da laifin rashin bin ka'ida wajen bada kwangilar wasu ayyukan da za su taimaka wa al'ummar kasar ta Thailand wajen samun ababen more rayuwa.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Madalla masu aruka da ashagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a ƙara gyara zama a sauraron shirin mu na gaba.
Lamarin ya faru ne a ranar Lahadi 3 ga watan Maris na 2024 a tsakanin garin Ayoro da ke jamhuriyar Nijar da garin Labzanga a kasar Mali. Maharan waɗanda ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne sun tare motocin dakonman ne a kan hanyar su ta dawowa gida, inda suka karkashe direbobi da yaransu kafin su cinnawa motocin wuta, kamar yadda babban magatakardar ƙungiyar direbobi ta SDRN Almu Yakuba ya yi min bayani ta wayar telefon.
To abin da ya faru, mota huru ne an sako ne da mutum 8. Direbobi kaman su sandika SJA kinmu na Kwanni Bande yana ciki da mambar namu na nan Bureau National Experience wanda ke kula da wayan kai direbobi shi yana ciki, da delige na hanyar Lume shi ma yana ciki, da wani kamara da shi ma abokin aikinmu ne shi na Mali ne direba. Waɗannan mutum huru ne sun kaza su da yaran mota su hudu suma tsakanin Ayoro da Labzanga ne an kai wannan abu.
A yanzu haka shugabannin kungiyar direbobin da abin ya rutsa da su sun shiga yunkurin neman hanyoyin dauko gawawwakin waɗannan mamata ta yadda za a musu jana'iza a nan gida.
Da abin ya faru tun da muna cikin wani lokaci na gwamnati mai kama mayan kasa, sai da mun kai minister na transport mun ka nemo a yi mana alfarma yanda za a yi mutanen nan sun ka su mu san yanda za mu yi mu same su. Mutai mu kai su bayan gaskiya da wannan kun bai samu ba, inda an kai abun an kone su cikin mota, ta wurin da an kone su nan mutum bai iya tayya da ke su. Waɗanda ke Labzanga kuma tsakanin Ayar zuwa Labzanga kuma in ba soja bane mutum bai iya tayya da kansu. Direbobi duka sun taru nan muna biro yanzu muna cikin tunani ya za mu yi, tunda mutum ka rasa dan uwanka kuma ka samu ka kai su bayan gaskiya ma da gare ka ya za ka yi. Idan mu muna kira ga gwamnati in irin wannan abu ya faru san kaman direbobin nan su ma ma'aikatan kasa ne, tunda suna kai wani abu ne da ake bukata. Kenan kuma tsara ta zo ya kamata su ma an kai musu magana an ce musu kunji ya kamata su dauki mataki.
Kawai yanzu ba wata sanarwa a hukunce dangane da wannan aika-aika da ke wakana a wani lokacin da ake ganin alamun kura ta lafa ta bangaren da jihar Tilaberi ke makwabtaka da yankin arewa maso gabasin Mali. Matsalar tsaro na daga cikin dalilan da sojojin Niger suka ayyana a jerin hujjojin da suka ce sun dogara kansu wajen kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, an gaida Sule Mumuni Barma da masu sauraro da fatan za a gafarce ne wajen gabatar da wannan rahoto na Sule Mumuni Barma dangane da wannan rikici da ya faru a kan iyakar Tilaberi ta jihar Niger ta kasar Niger din a kan iyakarta da Mali. Yanzu kuwa sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba, ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. himma da kwaro kokayen mu shin yau.
Ma sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji korafin da gwamnatin jihar Borno Professor Baba Gana Zulum ya yi wa gwamnatin tarayya dangane da kudirin gwamnatin na hade jami'ar sojoji da ke biyu da makarantar koyar da hafsoshin soji da ke Kaduna, wato NDA.
For this university is very important to the people of Borno State.
Haka kuma za ku ji karshen hirar da muka yi da kwamishinan ilimi a jihar Kano da kuma wata tsohuwar shugaban makaranta a jihar ta Kano game da kokarin da gwamnatin jihar ke yi na inganta makarantu a jihar.
Kin ga littafin da aka raba kwanan nan, wala aka raba su ga makarantu sauransu. Irin Allah ya samu ta chokta bai bai, yanzu nan muna da chokta fitar labiyar aji.
Tunda an ce free education ne, to kenan za a dawo da ba da kuɗi na tallafi kenan ga makarantu.
Naku baban ya jibrin ke fatan za a sauraro lafiya.
Kan ji mara da ilimi ni abun rainawa.
Tuma da Allah. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana kudurinta na rage yawan ma'aikatu bisa aiki da rahoton wani kwamiti da aka kafa tun a zamanin tsohon shugaba Goodluck Jonathan, wanda ya bada shawarar rage ma'aikatun gwamnatin tarayyar Najeriya domin yin tsibin kuɗi. Daga cikin irin wannan shawarwari dai da aka bayar shine rage wasu cibiyoyi da kuma makarantu, abinda kuma yasa aka ce za a haɗe jami'ar sojoji da ke biyu da babban makarantar horar da sojoji ta NDA da ke Kaduna. Bayan wannan ma akwai wasu cibiyoyi na ilimi da suka hada da hukumar bada ilimi ga makiyaya da kuma hukumar bada ilimi ga manya da ake tunanin haɗe su waje guda. To sai dai wannan mataki da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta dauka bai yi wa wasu 'yan kasar daɗi ba, musamman ma batun da ya shafi haɗe jami'ar sojoji ta biyu da kuma makarantar horar da hafsoshi da ke Kaduna. Daya daga cikin irin wanda ke wannan korafi sun hada da gwamnan jihar ta Borno Baba Gana Umara Zulum, wanda ya ce akwai bukatun gwamnati ta sake duba wannan shawara nata.
Army University Bill with the National Defense Academy. Borno State has been facing serious crisis for the last 15 years. And as a result of this, many of our children could not have access to education. Therefore, this university is very important to the people of Borno State. Not only to the people of Borno State, but to our neighboring state. And therefore, we will appeal to the president to look into this issue.
Gwamnati ya ce ko shakka babu akwai bukatun gwamnati ta duba wannan shawara idan aka yi la'akari da yanda jihar Borno da kuma yankin arewa maso gabashin Najeriya ta fuskanci matsaloli na rashin tsaro, musamman ma daga karkashin yaki da kungiyar Boko Haram da suke haramta karatun zamani. Zuwa wannan jami'a ya taimaka wajen baiwa 'ya'yanmu da kuma waɗanda ke makwabtaka da jihar Borno ilimi. Idan ma har gwamnati za ta soke jami'ar sojojin ne, to kamata ya yi ma'aikatar ilimi ta dauki gudanar da shi a maida shi wata jami'ar gwamnatin tarayya na farar hula. To su ma dai wasu 'yan asalin jihar ta Borno sun tofa albarkacin bakin su game da wannan shawara na gwamnatin tarayya.
Sunana Malam Suleiman Hassan. To mu kam nawa a matsayina ni wanda zan ce local mutum, zan ce bar mana Ami University namu ya zama Ami University wanda dan talaka zai iya samu ci gaba su yi karatu enough su samu digiri wanda nasu. Amma aka ce an hada ya zama da NDA zai wuya dan talaka ya samu. So ni a nawa shawara na fi son a bar shi.
Sunana Abraham Philip daga nan jihar Borno Maiduguri. Wannan shi Ami University sadda aka kikiro ta ya sake ba wa mutane damaki da dama wadda za su yi su samu su ci gaba da harkokin ilimin su, misali karatu. But yanzu in yadda aka ce za a mai da ita karkashin NDA, kaga abin zai sake koma baya ne. Wannan mutanen da suke da burin cewa za su ci gaba da karatun ma sai ka kalla wannan burin su din ya zai kawo ga karshe, kaga babu wannan kwarjinin da cewa zan ci gaba da karatu. So kaga amma in an bari a hakan, akwai wasu irin benefits din da al'umma suke samuwa yanzu a haka ma a karkashin wannan ita university.
To sai kuma jihar Kano, inda za mu ci gaba da hirar da muka fara mako da ya gabata tare da kwamishinan ilimi a jihar. jihar Alhaji Umar Haruna Dogwa dangane da matakin da gwamnatin jihar ta dauka na inganta ilimi a jihar da kuma aniyar gwamnati na kawar da yara dake gararan ba tituna ba tare da halartar makarantu ba. Ga dai a rashin hirar da wakiliyar mu Baraka Bashir ta yi da kwamishinan ilimi a jihar ta Kano Alhaji Umar Haruna Dogwa.
Mun gane cewa kusan mutum miliyan 4,500 sa zauna a kasar. Saboda mun yi costing cewa idan zaka gina wannan kujerun ma a 40,435 misali, mata two seater misali na gida ta haka. Sannan kai expected din mutanen da zaka dauka a cikin waɗannan azuwan. Idan kace kai three seater kana buƙatar 1.5 seat, 1.5 million seat. Wanda suke zauna a kasar kana buƙatar 1.5 million seat da kuma uku. To ko ce idan miliyan 40 ne in kike lissafa kuɗin za ta yi mana magana wajen biliyan 40 ne zuwa biliyan 60.
To sai yaya za ku samu wannan kuɗi?
Ba karamin kuɗi bane saboda abun da mishi Instagram zabi. A hankali a hankali za a riƙa yi a yi nan in an gyara nan a yi nan an gyara nan. Amma dai abin da muke tabbatarwa jama'a shi ne gwamna yana da commitment shi zama ya ware kashi 29.7% na budget dinsa akan harkar ilimi. To na tabbatar muke cewa insha Allah in aka ce tafiya a daki tafiya din nan in Allah ya dade zan Allah zuwa ga shekaran nan magana makarantu a primary da secondary da duka makarantu da jami'a za su zama tare.
Eh an sa lokaci
mun riga mun sa lokaci muna da lokaci muka sa shi daga mun cewa zuwa da karshen shekaran nan insha Allah muna
karshen shekaran nan
mun zai yi kokari.
Kawai yanzu guda nawa kuka yi makarantu nawa kuka?
Akwai ba wanda mutane suke da kansu suke suka ba makaranta gudu.
Ina batun malamai?
Malamai muna da malamai yanzu amma duk da aka abiyar zaran mu da malamai 6,000 sannan ko su ma ragowar malamai da ake dauka na normal aiki za mu dauke da malamai 5,000 gwamna ya ba da izinin wannan Allah yadda.
An fara
an yi screen din sa an yi kuma da kuma kin ga littafin da aka raba kwanan nan wani aka raba su ga makarantu da sauransu irin Allah ya samu ta chokta baya baya yanzu nan muna da chokta mutare la biyar a aji kuna da mutane za su yi wata da chokta muna da shi.
Kai kina aiki kayan aikin da malamai za su yi amfani da shi duk
mun tare da shi muna da su.
Sai dai kuma a tabakin Hajiya Binta Abdulhamid wata tsohuwar principal a jihar ta Kano ta bayyana cewa gwamnati za ta iya daukan wannan mataki idan har ta dage tare da zuba kuɗi da kuma jami'an da ya kamata.
A yi ta faɗakarwa ta responsibility na iyaye da jama'a akan ingancin a bada ilimi ingantacce domin samun kyakkyawar rayuwa. Abinda zan ce miki shine har yanzu mafi yawan makarantu a birni da ƙauye ba su da su waɗannan kaya da aka ce an yi ikirarin da akwai. Idan har da akwai damar magana dai ta ayyuka ne na agile ba ayyuka na ita kankin kanta gwamnatin jihar Kano da ta fidda kuɗi da kuɗin lalita ta yi ba ko a bayan ma a shekaru 8 ɗin haka tsarin yake. Tashin farko first academic term da muka koma hutun da za a koma sabon hutu tun ma ba a fara wannan gaganiya ta zafi ba na shari'a to aka saki ido da baki cewa tunda an ce free education ne to kenan za a dawo da bada kuɗi na tallafi kenan ga makarantu tunda iyaye ba za su bayar ba to gwamnati asalin da lokacin kwankwasa first tenure tana bada kuɗin tallafi daga baya sai aka zo aka yi introduction ma na rehabilitation fund iyaye su bayar kuɗin agaji da tallafi wanda yake in tsakani da Allah ne fa duk tsarin nan ma fa ko abin fa da ya kamata kenan saboda baiwa ce da kyautatawa Allah ya bada da ɗaya daga cikin abin da mahaifi zai yi ya tarbiyantar da ɗanan har da ba da ilimi ingantacce. To a takaice tunda harkar gwamnati muke magana gwamnati da ta tashi raba kayanta to wata makarantar sai a bata kwalin chok ba katan ɗin chok ba kwalin chok irin ɗan 200 na da dan yanzu ya koma ko 300 ma da 50 ne to sai a bata kwara uku irin kuma murmushashen nan ma wanda duka ɗaya daga safiya zuwa break kafin yara su fito to in makarantar mai ajujuwa goma ce to ba zai isa a cinye waɗannan periods ɗin kuɗin farko ba ma da wannan kwara uku sannan register sai a samu makarantar da take da ko ajujuwa goma ko sha sai a bata kwara uku sai a dauki exercise book mai 40 ko 60 a bada kwara uku kwaya daya biyu uku fa to kuma ma ba a tashi bada fakayan ba sai da aka yi wannan term din na farko aka gama duk principal fee suna cikin tsoro da fargaba an ce ka wanda ya anshi kwaye waye waye to kuma tunda an riga an san daman tsarin gwamnati ta kwankwasiya mai zafi ce za su yi aiki da cikawa a da haka ake in suka kuskura suka ce kaza to wallahi aiwatar da shi za a yi sai dai ka ganshi aiwaci dan billahi alazim ba zan manta lokacin da ni da vice principal dina muke tafiya ɗebo kaya in an yi hutu kafin ai hutun satin farko kafin yaran su zo makaranta to an ba principal kayan aikin ta kuma na rantsa da Allah a da in kin san a kurukura sai mu tafi da a kurukura mu dako vice ina ya ƙara komawa trip na biyu da ko kaya
to masu sauraro nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Baraka Bashir a Kano sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leonard Gresham na ku baban Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
can hakika ba da tangarda ba
kalli marar ilimi abun rainawa himma da kwa.
To madalla an gaida baban gida Jibrin da wannan shiri na ilimi garkuwa dan adam ma saro kafin mu ci gaba a sauraro wannan.
Saka mai wuya.
Sunana General Mansur Dan Ali takamaya wannan shirin gaskiya magana shiri ne mai ma'ana mai fahimtar da jama'a mai kuma sa mutane su san abubuwan da suke faruwa a jihohi daban-daban akan harkokin siyasa.
Sunana Dr. Iman Usman Shehu ne shugaban International Institute of Journalism a nan Abuja kuma nakan saurari shirin nan na tsaka mai wuya kuma shiri ne da kan ilmantar da al'umma kuma shiri ne da ya kamata mutane ko ina su kasa kunni su ji.
Sunana Alhaji Jauro Hammadu Sale majidadin ajiyan Akko.
Wannan abun fa amfani ake so a fitar tunda kai kana mulki baka so ka sauka ne kai kuma kana waje kana so ka shiga mulki ne ya kamata ka fada wa mutane me kake yi kai kuma da kake so ka shiga ka fadi me zaka yi baka mai wai shiri ne muhimmi a cikin cire-cire da muryar Amurka take yi kuma ya fahimtar kuma yana fahimtarwa idan aka samu natsatsun su kai magana.
To dan yin wannan shiri na tsaka mai wuya sai ku danga kasancewa da tashar mu ta biyu a kowace rana Talata a shirin mu na karfe 6 na safi a gogon Najeriya da Niger karfe 5 kenan na safi a gogon mutanen Ghana.
To madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin kwana guda bayan kiran da ta yi na a yi gaggawa tsagaita buɗe wuta a Gaza. Wani jami'i a fadar White House ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan Falastinawa fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su haɗe da tura ƙarin tallafi zuwa yankin na Gaza. Cikin wasanarwa Gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar ta White House Jake Sullivan da kuma mambobin majalisar dokokin Republican da 'yan Democrat. Gwamnatin ta Biden na aiki da Masar da Qatar don shiga tsakani wajen ganin an dakatar da buɗe wuta na ƙalla tsawon makonni 6 don a karɓo sauran mutane da Hamas ke garkuwa da su a kuma ƙara tura kayayyakin agaji. A yau Litinin Ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin Samara da ke kudu maso yammacin Russia. Dakarun Ukraine sun ce harin ya kaikaci gadar ne saboda irin yadda take taimakawa sojojin Russia a kusa da kogin da ake kira Chebek. Hukumomin na Ukraine sun ce dakarun Russia kan yi amfani da gadar wajen yin jigilar makaman sojin kasar. Hukumar da ke kula da sufurin wato sufurin jiragen kasa a Russia ta ba da rahoton aukuwar wani mummunan al'amari. Amma ta ce babu wanda ya jikata sai dai ta ce ta dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragenta na ƙasa a yankin. China ta buɗe wani taro da ya kasance mafi girma da take yi a duk shekara inda ake tattauna al'amuran siyasar ƙasar. Taron yana mai da hankali ne wajen duba tsare-tsaren da ƙasar za ta aiwatar a wannan shekara. Ƙasashen duniya sun zura ido kan wannan taro don ganin irin tsare-tsaren da ƙasar ta sin za ta shata yayin da ake kuma duba irin matsalolin da taron yake kokarin shawo kansu waɗanda ƙasar ke fuskanta. Tattalin arzikin ƙasar ta China na tafiyar hawainiyar da bai taɓa gani ba wato da ba taɓa gani ba cikin gumman shekaru. Akwai manyan ƙusoshin gwamnati da aka cire su a mukamansu na sanadiyar zarge-zarge da ake musu kan cin hanci da rashawa da kuma waɗanda ake zargin su da ayyukan leƙen asiri. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta fara ɗaukar matakan soke lasisin dubban ƙananan likitocin ƙasar. Matakan da take shirin ɗauka na zuwa ne kwanaki bayan da likitocin suka shige wa'adin da gwamnatin ta shata musu na su koma bakin aiki bayan da suka shiga yajin aikin da ya kassara ayyukan asibitocin ƙasar. Likitoci kusan 9,000 ne suka shiga yajin aikin tsawon makonni 2 don ƙalubalantar wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na ƙara adadin ɗaliban da ake ba guraben koyon aikin likitanci a ƙasar. Yajin aikin ya kai ga an dakatar da ayyukan tiyata, lamarin da ke barazana ga rayukan dimbin mutane. A yau Litinin gwamnati ta tura jami'an ta asibitocin ƙasar don su tabbatar da cewa likitocin ba su koma bakin aiki ba kafin ɗaukan matakan soke lasisin su na aƙalla tsawon watanni 3.
To Madalla, masu sauraro baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9:30 agogon Najeriya ne jar kamar da tari wanda zai daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kuwa madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni. Da ma injiniyanmu na yanzu. Hawwa Sharif, ki muku fatan alheri daga nan Washington DC, sai anjiman ku.